大哥，美味啊！
咱三三五七啊你，也看我问了，说人还爱叫什么昆仑？哪个把美三五七啊？也阿本子一叫不也把那个的叫一土地，干啥想阿本可把那土豆拿来吃嘛？
你一哪个人？ya kowa sari ya zuba da dauke matakan da ke kullewa ba kamata yayi wannan sulhun ba wai ma ba a ma fara ba balle a ce an gaji da shi
an yi irin waɗannan abubuwa misali a cikin kasar Cote d'Ivoire an yi wannan kuma aka kawo shi gaban kasar kuma takwa ta fito da shi kuma tai abin da yayi a wannan a wannan
babu yadda za a yi a je kasar Yamai a je garin Yamai a yi yaki ba tare da talakawa farar hulla sun dandana kuda su ba ba ma magana ya mai ba har da jihohin Najeriya sai sun dandana kuda su
gata ne ƴan'uwar take yi wa al'ummar Niger domin tabbatar da cewa lalle duk wanda ya aikata ba dai shi ba zai gaba ba saboda haka yaran da soja yake ji dole soja yake kamar wannan yaran dan a zauna lafiya
Jama'a barkanku da wannan lokaci barkanku da saduwa da ku a wannan sabon shiri na tsaka mai wuya. Bisa ga dukkan alamu ziyarar nan da kungiyar malaman Islama suka kai a birnin Niamey inda suka hadu da shugaban kungiyar sojojin da suka yi rujuwa mulki a kasar wato General Abdulrahman Tchiani ta yi mai domin kuwa a ƙarshen ziyarar an ba da sanarwa da kuma alamomin da ke nuna cewa yanzu su shugabannin sojojin Niger din sun nuna alama a shirye suke zauna su tattauna da shugabannin kungiyar kasashen na Afirka ta Yamma na tattalin arziki wato shugabannin hukumar ECOWAS wannan tana faruwa ne a daidai lokacin da su sojojin Niger din suke bayyana kudirin su na cewa za su gurfanar da tsohon shugaban da suka hambara Mohamed Bazoum a gaban shari'a domin su caje shi ko kuma su tumce shi da yawa ita Niger zagon kasa shi da makaraban su da waɗanda suke cikin Niger din da waɗanda suke wajenta to tunda wannan zaman da malaman suka yi da su shugabannin sojojin ba wai yana nufin an zo ƙarshen wannan al'amari ba ga dukkan alamu za a ci gaba da tattaunawa tsakanin Niger din da ita ECOWAS din to me mutane suke cewa ne game da wannan al'amari na Niger
Dr. Manzo Abubakar da babban mashawarci na Prime Minister din Niger Malam Ahmadu Muhammadu kawai dai wannan abu ni dai abin nake gani in ma da akwai cin amana da akwai rinin hankali wallahi mu ba mu Niger ba duniya ce ba za ta yarda wani abu ai hatara dan saboda ita hasuma ba san ba inda ta fara inda ta kare a mai da ma shugaban kasa Muhammadu Bazoum mulkin shi a hannun shi mu zo mu mashi na gahara kawai abin da ke kira kenan
sunana Abdullahi Bananau shugaban kungiyar jama'a to Izaratul Bid'a wai ga mutu sunna wayannan kasashe namu ta ECOWAS shugaban ta Bola Ahmed Tinubu da sauran shugabanni na wannan nahiya cewa yaki ba shine abin da ake nema ba idan aka samu dambaruwa da rigingimu da tashin hankali irin wannan sulhu shine mafita wannan kasa ta Niger da Najeriya muna da makwabtaka muna da tarihi na zaman lafiya mutanen Niger suna girmama shugabannin Najeriya mutanen Najeriya suna girmama shugabannin Niger
haka ne to mu ma za mu ci gaba da duba wannan al'amari na Niger din a wannan kashi na biyu na muhawara da wakilin mu na Abuja Nasiru Adamu Kaya ya shirya mana da sanannen dan jaridan nan mai sharhi kan al'amuran yau da kullun na Najeriya da duniya baki ɗaya wato Shu'abu Mungadi wanda baya son a yi yaki da Niger da kuma Hamshakin dan kasuwa Jibrin Zakari wanda shi so yake ai amfani da karfi in ta kama domin warware matsala ta juyuwar mulki a Afirka yau za mu duba abubuwa da dama da suka hada da cewa me yasa a farko su shugabannin sojan Niger din suka ki su hadu da tawagar sulhu ta sarkin musulmi da Jalal Abdulsalam Abubakar da aka fara aikawa can farko sannan za a ce turubu da shugabannin ECOWAS sun zababi wajen saurin kawo magana amfani da karfi kan Niger kafin su yi magana sulhu ta wasu hanyoyi daban ba da ba haka wani darasi za a koya daga matakin da ECOWAS ta taba dauka a Cote d'Ivoire lokacin da ake rikici da tsohon shugaban wannan kasar Laurent Gbagbo wannan abu ne da za a yi aikatar da shi a kan Niger din duk wannan abubuwan suna cikin abubuwan da za mu taba a wannan kashi na muhawara da muke kan juyin mulkin Niger
kaga sulhun ba a ko ba da damar yinsa ba domin sai da aka bayi barazana sannan aka aika sarkin musulmi da shi da tsohon shugaban kasa Abdulsalam Abubakar kuma ga lokacin da aka tura su mu ɗan jarida mun ga kuskure da yawa domin mun san yana da kyau ko da za a tura su a hada su da wato wasu ƙwararrun ma'aikatan diplomasiya waɗanda suka kware wajen irin wannan harkoki na yin sulhu. Su ga nasu mutunci ga kima su, sannan ga kwararru kuma waɗanda su nan suka koya nan suka goge wajen tattaunawa da samar da sulhu. To ba a yi wannan ba sai aka tura su su kadai. Kuma an yi wannan an gama sun dawo ba su gaya ma 'yan Najeriya me suka cimma ba. Ba wani bayanin da suka yi balle mu ce Alhaji Ibrahim ya ji bayanin abin da ya wakana tsakanin sarkin musulmi da Abdulsalam Abubakar da su masu juyin mulki. Gwamnatin ECOWAS ba ta faɗa ba, su kuma ba su faɗa ba. Ni ina ganin ECOWAS har yanzu ba ta ɗauki matakan da ke ɓullewa ba. Kamata ya yi wannan sulhun ba wai ma ba a ma fara ba balle a ce an gaji da shi. Kamata ya a dage ana sulhu. Bari in gaya ma Alhaji bari wani abu. Yau idan da za a kyale sojojin nan a rarrashe su su faɗi yaushe suke so su miƙa mulki ga farar hula. Ba mamaki kila a kai yarjejeniya cewa bayan wata shida za su dawo da mulki. Amma ina tabbatar ma in aka ce a yi yaƙi da su ba a san sanda yaƙi zai ƙarewa ba har a sake yin wani zaɓe har Nijar ta dawo kan demokradiyya. Saboda haka abin da ka iya ƙarewa wata shida to ba mamaki ya kai shekaru da yawa bai ƙare ba saboda an sa bakin wuta ciki kuma ba a san ƙarewar shi ba. Saboda da Nijar da ƙawayenta duka za su shigo cikin wannan yaƙi. Kuma kamar yadda ya ce ba haka ba ne, babu yadda za a yi a je ƙasar Yamai, a je garin Yamai a yi yaƙi ba tare da talakawa farar hula sun ɗanɗana kuɗarsu ba, ba ma magana Yamai ba, har da jihohin Najeriya sai sun ɗanɗana kuɗarsu.
Yawwa, shawu mun gaji bari mu koma wajen Jibrin Zakar. Jibrin Zakar ka ji irin fargaba da masu ra'ayi irin na Shuaibu Mungadi ke yi kan cewa matukar ba dai diplomasiya ba inda yaƙi za a yi, to ba a san iya wanda lamarin nan zai iya shafa ya jefa rayuwar jama'a cikin hatsari ba.
Kamar yadda yake magana hakika yaƙi kamar annoba ne ko kuma wani istila'i ko bala'i wanda muna neman tsari da shi kuma ba a fatansa kuma ba a nemansa. Amma abin da nake so ya fahimta shi ne a yanzu an ci gaban da kai da kanda ke zaune an yi irin waɗannan abubuwa, misali a cikin ƙasar Côte d'Ivoire an yi wannan wanda babu wanda zai ce maka ga an kashe mutane kaza kuma aka kamo shugaban ƙasar kuma aka wasa fito da shi kuma kai abin da yayi a wannan sannan a ƙasashen
labarin Loren
Bago nake faɗa ma. Kaga wannan wani misali ne wanda zai kawar tunanin cewar wai mutanen Najeriya bangaren kasitar ɗin da suka yi bodarin da Nijar zai shafe su ko wani abu zai shafe su, wannan babu wannan a cikin wannan tsari. Domin yanzu an yi cigaban da za a yi irin wannan a sauke shugaban ƙasa kuma a fito a kamo shugaban ƙasar a kawo shi a hukunta shi akasarin mutanen da suke ɗin ko ƙasar ba su ma san abin da yake faruwa ba. Babban abin haushi da reni irin na sojojin da suka yi wannan ta'aza, babu wani kalma da soja ya fito ko shugaban juyin mulkin ya fito ya yi bayani cewar sun tabbatar da cewar juyin mulki ba abu ne mai kyau ba, amma sun yi alkawari za su gyara kurakurai da aka samu a Nijar, misalin rashin kaza da kaza su lissafo. Amma sun yi wa 'yan Nijar su kwantar da hankalinsu, 'yan siyasa su kwantar da hankalinsu za su dawo da mulkin farar hula lokaci kaza. Kaga in suka yi wannan duk mutanen Afirka za su zama convinced, za su yarda cewar akwai laifi ba san zuciya ba, akwai gazawa ba wadda gwamnatin farar hula ta yi wadda shi ne dalilin da isa aka yi wannan juyin mulki. To cikin biyun nan babu abu guda ɗaya, saboda haka tsantsar san zuciya ne ya kawo wannan. To idan har aka ce kuma kullum za ka bar mai san zuciya ya yi abin da yake kuma ya yi barazanar da yake yi, to duk ƙasashen Afirka ba za su zauna lafiya ba. Kuma za a ci gaba da irin waɗannan yaƙe-yaƙen, za a ci gaba da irin wannan dashin tsaron, za a ci gaba da irin wannan ta'addancin. Waɗannan state ɗin sauran ƙasashen da suka zama suna mulkin soja, ai har yanzu a cikin tsarin la ilaha illallah suke. Su sojojin ba su ji daɗin mulkin ba, su 'yan siyasar ƙasar ba su ji daɗin mulkin ba, sannan talakawan ƙasar ba su ji daɗin mulkin ba. Saboda haka gata ne ECOWAS take yi wa al'ummar Nijar domin tabbatar da cewar lalle duk wanda ya aikata ba daidai ba zai gaba ba. sannan kuma ba a kawo wani canji ba a kawo wani dalili ko kuma wani uzuri da zai nuna wa mutanen Niger cewar ba zan ya gana ba kaga wannan kamar kai garkuwa da mutane ne kamar yadda sauran kasashen duniya suke faɗa halaccin shugaban kasa a Niger shine Muhammad Bazoum
yawa a Jibrin Zakar dai kafin mu koma wajen shawarar mun gadi waɗannan sojoji kai dai a ganin ka sai an yi musu magana da irin harshen da suke ji kenan
ai babu abin da zaka yi wa kuruma sai dai kamar kaldir kamar magana da yaran yake ji yaran da yake ji kuma ka nuna masa domin shi kansa kuruma ai alƙalin sa hoje dan haka babu abin da zaka yi wa sojojin Niger domin ba su ma dauki mutum ko delegation da mahimmanci ba ko kuma akwai wata kima da daraja da aka musu aka tura musu manzanni su gabatar da safan da ECOWAS ta yi saboda haka yaran da soja yake ji dole soja ije kamar wannan yaran dan a zauna lafiya
shagun gadi kaji abunda Jibrin Zakar ya faɗa shi dai yana tunanin sojojin nan idan sulhu ne ba za su je sulhu ba kwata kwata koda wato an yi ta kokarin tura manyan mutane su je su zanta da su
wato ina so in ga ma Alhaji Ibrahim cewa abin da ya faru a fadde buwa wato ba sojojin ECOWAS ne suka yi wannan abin da yake cewa an yi ba an kama masu juyin mulki an abin nan ba wannan aikin Faransa ne kuma kowa ya sani sannan wanda waɗannan shugabanni na ECOWAS daga cikin su an sani akwai waɗanda ke kariyar kujerun su waɗanda ake zargin cewa suna taka rawar kiɗan da Faransa suke masu ne kasancewa su iyayen gidansu saboda ganin tabargazar da su ma da yankan kaunar da suka yi ma demokradiyya Cameroon ta yi ma demokradiyya karan tsaye sosai saboda shugaban Cameroon yana bai san inda yake ba yanzu haka yana asibiti bai da lafiya amma ɗan shi yake mulki demokradiyya bata ba da dama shugaban kasa bai da lafiya dan shi ya dauka ba an kashe shugaban kasar Chad dan sa ya karba abin da ke faruwa kenan a Senegal da Togo shugabannin su sun yi shekaru da shekaru fiye da 20 suna mulki waɗansu ƴaƴan su ke mulki a halin yanzu
to a gaishe ku to zamu ji aya nan sai rana wato in Allah ya kai mu inda zamu zo mu karɓa tambayar shin shugabannin ECOWAS ɗin na ƙasashen Afirka suna da tabakin faɗa kuwa idan an zo ga maganar hana juyin mulki ba da ban haka me yasa ita ECOWAS ba ta dauki mataki irin wannan da take son ta dauka kan Niger akan inda aka yi mulki a can baya ba irin su Burkina Faso da Guinea da Mali da sauransu sannan kuma akwai aya tambaya game da alakar da ke tsakanin shugaban Najeriya kuma shugaban ECOWAS ɗin wato Ahmed Bola Tinubu da ƙasar Faransa shin suna wata ɗatawa ne ko me ya sirrin wannan ɗatawar wannan su ne abubuwan da za mu duba Allah ya kama rana wato yanzu dai muna godiya ga su bakin namu Shu'abu Mungadi da kuma Jibrin Zakari haɗe da shi wakilin muna Nasiru Adamul Hikaya da ya shirya muhawar tsakaninsu a madadin su duka Aliyu Mustapha Sakwati ne a Washington mun ba ku lafiya.